الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يوبر عشرين دا تقوس كو عشرين دا ترك يغوتن جمادى آخر shekara ta 1444 daidai da 22 ga watan 1 shekara ta 2023 cikin karatun littafin mabahis fi ulumul qur'an muna kan gabar da malaka ke bayanin shubuhohin da masu inkarin wahayi suke kawowa dan su karkatar da mutane daga kan gaskiya. Shubha ta uku yace waza amal jahiliyuna kadiman wa hadisan anna muhammadan kad talaqqal ulumul qur'aniyya ala yadi muallimi. Jahilai nada da kuma jahilai na yanzu suna riya cewa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi alqur'ani ne ko ilmai na alqur'ani a hannun wani malami wai wani ne ya koya masa. To amsa ga wannan shubha malami ce wa hadha haqqan, eh gaskiya ne wani malami ne ya koya masa. Illa annal muallim alladhi talaqa anhu alqur'ana, sai dai malamin da ya koyi qur'anin a wurinsa wa malakul wahayi, shine mala'ikan wahayi, shine mala'ika Jibril, ba wani mutum bane daban ya koyar da shi. Amma an yakuna lahu muallimun akhar min qaumihi aw min ghairi aw min ghairi qaumihi fala, sai amma a ce yana da wani mai koya masa daga cikin jama'arsa ko daga wajen jama'arsa, a ce wani balarabe ko kuma wani wanda ba balarabe ba, a ce wai shi ne yake koya masa alqur'ani, ya ce fala, wannan abu ne da ba haka yake ba, ba magana ce da take karɓaɓɓiya ba, ba magana ce da ta dace da hankali ba, wata kuma dace da tarihin masu kansu Laraba da tarihin ma duniya gaba ɗaya ba a samu wannan ba. Innahu alaihi salatu wassalam kadna sha'ummiya, shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya tashi ne a matsayin wanda bai yi karatu bai yi rubutu ba, wa asha ummiyan, kuma haka ya rayu bai yi karatu bai yi rubutu ba, fi ummatin ummiya, kuma an aiko shi a cikin al'ummar da ba su damu da karatu da rubutu ba. Lam yura fiha ahadun yahmilu sa'iban lil'ilmi wat ta'lim, a tarihin Larabawa kafin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani daga cikin su da aka san shi yana dauke da wani laqabi na ilimi ko na koyarwa, ba wani malami a cikin su. Wa hadha waqi'un yashhadu bihi at-tarih, wannan abu ne tabbatacce da tarihi ya tabbatar da shi, wala bihi ya tafihi, babu kokwanto a ciki. To dukkanin su su Larabawa, ba wani kwararren malami a cikin su, ba wani wanda ya iya rubutu ya iya karatu, kuma a cikin su ya taso har ya girma, har Allah ya bashi manzanci, ya bashi abin da ya gagari duk masana karatu da rubutu. To wanda ya taso a cikin al'ummar da ba wani malami a cikin su, ya kuma za a ce wai wani ne ya koyar da shi? Kuma wannan abin da suke cewa ya koyar da shi shine alqur'ani. To duk wani mai fasaha da basira a cikin Larabawan nan, an kalubalance shi in ya isa ya zo da makamancin alqur'ani ya kasa. To ya kuma za a ce wai wa'annan mutanen a cikinsu aka samu wani mutum ɗaya wanda shine gaba ɗayan Qur'anin nan ya koya musu. Kaga wannan abu ne da ba zai karbu a hankali. Amma an yakuna lahu mu'allima min ghairi qaumihi. In kuma aka ce a'a malamin da ya koyar da shi ba a cikin mutanansa ba ne, wani ne daban, ba bakurai shi ba balarabe ba ma. To fa inna al-bahisa, to duk mai bincike la yastati'u an yaqa'a fi tarihi ala kalimatin wahidatin, ba zai iya samun ikon ya afku a kan wata kalma ɗaya a cikin tarihi ba. Tashhadu bi annahu laqiya ahadan min al-ulama, babu wata kalma guda ɗaya da tarihi ya tabbatar da cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da wani mutum ko wani daga cikin malamai. Haddasahu an addini, wanda ya zantar da shi game da addini, kabala ilani nabuwati, hitin kafin ya shelanta annabtarsa. Ma'ana idan suka ce wanda ya koyar da shi balarabe ne, bakuraishi a cikin garin Makka, watakila da Madina, to sai a ce su kawo sunan wani malami kwaya ɗaya a cikin Larabawa a wannan lokaci, wanda ya shahara da harka ta ilimi, kuma wani fanni ne ya shahara da koyo da koyarwa, wanda yake da wani lakabi na ilimi, su kawo shi. Babu kuma a tarihin Larabawa, babu shi, domin dukkaninsu ummiyun ne, wanda suka iya karatu da rubutu da yawansu ba su fi a kirga su ba. Shi sa Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, shi ne wanda ya aiko manzo daga cikin al'ummiyun, waɗanda suke ba uwa bai bayi, wanda ba sa iya karatu ba sa iya rubutu. To yaya za a ce wannan da babu ba su iya karatu da rubutu ba, kuma su ne za su koyar da abinda Al-Qur'anin nan ya kunsa, ƙololuwar fasaha, ƙololuwar hikima, ƙarshen ilimi? To in kuma suka ce a'a wanda ya koya masa ba balarabe ba ne, wani yare ne daban ya zo ya koya masa, ko ya je wajensa ya koya, to wannan shi ya fi nisa ma ga hankali. Abu na farko a ce to ku ba da misali na mutum ɗaya, shi ma wani malami wanda yake ba balarabe ba, ya kuma shahara, an san shi da ɗimbin sani da ɗimbin ilimi a tsokin wannan lokacin, kuma tarihin ya tabbatar da cewa annabi ya je wajensa ya koyi Al-Qur'anin ko wani abu. To shi ma wannan ba abu ne da zai tabbata ba, babu shi. Wasu za su iya cewa kamar yadda suke faɗa ɗin, ai lokacin da yake ya yi tafiya zuwa Sham domin gudanar da kasuwanci, a nan ya haɗu da wani malamin Bayahude da ake kira Bahira Ar-Rahib, kuma farkon sanda aka fara saukar masa da wahayi ya je wajen, ko Khadija ta kai shi wajen Warakat ibn Nawfal. To wai a wannan lokutan, a wannan tafiyar ne ya koyi Al-Qur'anin, a wannan tafiya guda ɗaya da ya gaba da wannan Bahira ɗin a kan hanya kawai suka haɗu, a rana ɗaya shi ne duk ya zazzaga masa Qur'anin. Shi ba Bahira a ran da aka kai shi wajensa shi ke ba Bahira ba kai Waraka, shi ba a lokacin wai duk ya kokkoya masa Qur'anin. To kaga wannan shi ma abu ne da ba mai yiwuwa ba a hankali. Su kuma shi kadai suka koya, kuma shi ma a lokaci guda ya koya masa, shi kenan duk Qur'anin ya zazzaga masa shi.
tafsiya mai shahada da shi ba shi wancan
to shi kansa malamin da ya koyar ai shi yafi kamata ya dauki tutar daukakar wannan alqur'ani in har ya san alqur'ani kuma sannan yayin da annabin ya bayyana da sai ya zo ya da'awa ya ce ni ne fa na koya musu kuma abu ne da ba zai taba koya ba 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 zai yiwu a ce an yi wannan abin ya koya tarihi bai sani ba gashi kuma ga tsananin gaba da kiyayya da Qurayshawa da Yahudawa da Nasarawa suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam kadan suke jira sai yi sharri to inda wannan abu ya faru sai yi shiru ai da sun samu babbar hujja sun samu abun fada to shi ne yace haqiqatan innahu ra'a fi tufulatihi bahira ar-rahib gaskiya ne annabi ya hadu da bahira ba yahude malami fi suqi basra bi sham a kasuwar basra a birnin sham walakiya fi makkata warakata bana naufal a makka ya gamu da waraka ibn naufal isra maji'il wahayi lokacin da wahayi ya zo masa farkon zuwan wahayi walakiya ba'da alhijrati ulama amin alyahudi wan nasara kuma bayan hijira ya gamu da malamai yahudawa da malamai nasarawa lakin almaqtu' bihi sai dai abinda aka yanke aka amince da shi kowa ya sani babu wani kokwanto shine annahu lam yatalaqa an ahadin min haula'i shay'a min alahadisi qabala nubuwati bai koyi komai daga ɗaya daga cikin wayannan ba tun kafin annabtas duk tarihi ya tabbatar sun gamu amma bai koyi komai a wajensa ba su ne ma dai suka ba da bayanai game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kafin annabta kenan amma ba'da nubuwati amma kuma bayan da Allah ya bai da shi zama annabi haduwar da suka yi da su faqad kanu yas'alunahu ba wai haduwa ce suke da tattaunawa ta yana koyar wani abu a wajensu ba zuwa suke su ne masa tambaya mujahidina dan musu da jayayya suna inkarin abin da ya zo da shi suna kalubalanta su cewa to meye kaza to kaza to kamar yadda sun tambaye shi menene rai meye hakikannin sa ina yake sun tambaye shi magana samari da suka buya a kogo sai suka yi tsawon shekaru sun tambaye shi game da zulkarnain to duka Allah ya ba shi amsa ya ba su amsa yas'aluka an zulkarnain am hasibta anna sahabal kahfi wa yas'aluka an ar-ruh qul ar-ruh min amri rabbi azwa karshe to kaga wanda yazo yawa wani tambaya yau malami tambaya a ce kuma shine ya koyar da malamin
tambaya ma ta kure
tambaya ta kure kuma a ce shine ya koya wa malamin amsar tambayar kaga ba ba abu ne da yake ba kan gado a cikin magana e faisa fi dole minhu har su kare da shi in suka zo da tambaya dan musu da jayya sun zo kamar da sunan za su kure shi karshe sai su ga ashe su ba ma abinda suka sani karshe sai su gurfana kuma suna neman karatun a wajensa wa ya akhuzuna anhu sira karba daga gare shi walau kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akhadha shay'an an wahidin minhum da a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyi wani abu daga wani ɗaya daga cikin su lama sakata tarihu anhu ai da tarihi bai yi shiru gabarin wannan ba da magana ta yadu da an san abu li'annahu laysa min alhanati domin wannan al'amari bai daga cikin kananan abubuwa alhanat su ne kananan abubuwa alhayyinati masu sauki allati yataghadha anha an-nasu wadanda mutane za su iya kauda kai gabarinsu. Jin cewa ya je ya koyi wani abu a wajen wani a matsayi irin nasa da kuma yanda ya kalubalanci duniya gaba daya, yace in sun isa su zo da irin alqur'anin, domin shi ba shi ya kirkira ba, shi Allah ne ya sanar da shi ta hanyar Jibril. To yau da a ce ana an samu wata ruwaya kwaya daya da ta nuna cewa ya taba yin karatu a wajen Bahira ko wajen Waraka ko wajen wani daga cikin ahlul kitabi, to ai da tarihi bai yi shiru ba, da su ma kansu ba su yi shiru ba, da sun samu wani babban makami da wata babbar hujja ta yakarsa. La siyama alladhina kafaru lislam bil mirsad, musamman waɗanda suke tsaye a madakata domin su kai farmaki ga addinin musulunci, to da ba za su yi shiru ba. Kuma da Waraka ya gamu da shi, ko da ya je wajen Waraka ko kuma da ya gamu da Bahira, wai me suka faɗa ne su su Waraka ɗin da Warakan da shi Bahira, me suka tattauna? Sai ce wal kalimatul lati zakara ar-rahib tarikh ar-rahib sham, ai kalmomin ma da tarihi ya ambata cewa wannan ba yahudan na sham ya faɗa, aw waraqata bana nawfal ko kuma waraqati dan nawfal ya faɗa, kanat bishara bi nubuwatihi alaihi salam, ai bishara ce da yayi da annabtar annabi sallallahu alaihi wasallam, aw itirafan biha ko kuma tabbatarwa. Shi waraqati bin nawfal ai ba waraqa ba shi Bahira, a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana shekaru 20 tsakanin 20 zuwa 30 ne ya fara yi wa ita wannan Khadija da kasuwanci, da kuma lokacin da ya raka Abu Talib zuwa harkar kasuwanci. To shi da ya ganshi kawai abin da yace, yace waye yake tare da wannan yaro, aka ga masa yace to kaga ka kula da yaron nan, inna hadhal gulama sayakuna lahu sha'anun azim, lallai wani babban al'amari zai kasance a tare da shi, nan gaba zai zama wani babban mutum, ya faffada abubuwan da ya faɗa. To yanzu wannan shi ne za a ce ya koyi kuma abu a wajensa? Shi ai ba wani abu ya faɗa ba, kuma shi bai ce masa makura ba, a rawaito a ruwaya cewa shi kansa annabin ya tambaye shi ko ya masa wata magana, watakila ma ba a gaban annabin ya faɗa ba. Tunda shi a baffan nasa ya gaya wa cewa ka kula da shi saboda kaza saboda kaza, ai yake nuna cewa in Yahuda suka gan shi sun san shaidar alamarsa za su iya kashe shi. Wannan ce ma ta sa shi Abu Talib ɗin Qawl al-Muttalib ya katse wannan tafiyar tasa, ya maza-maza ya koma gida don wannan kalma da shi wannan Bahira ya faɗa ta sa masa wani kokwanto da shakka ko da firgici a zuciyarsa. To kaga ruwaya dai bata nuna akwai wani abu da za a ce ya koya a wajensa ba, a wai itirafan biha ko kuma yadda da manzancin shi ne abinda Waraqatu bin Nawfal da ita Khadija ta ba annabi shawara cewa a je wajen Waraqatu bin Nawfal, saboda shi asali balarabe ne, yana addininsu na gargajiya, ya fita daga cikinsu ya je ya kiristance ya zama kirista, har kuma ya iya karatu da rubutu, yana kwafar, yana fassara at-taura ko linjila da harshen larabci. Saraka ta ce wannan shi ne masani a je wajensu, Yaje masa tambayoyi masa tambayoyi sai karshe ce hadhan namusul ladhi unzila ala Musa. Wannan abin da ka gani shine irin wahayin da aka saukar annabi Musa. Kuma har ya ba da labarin cewa zai gamu da adawa sosai. Har wani lokacin ma zai zo da sai ma ya bar maka din nan yayi hijira. Shine annabi ya ce awam khuriji yahum za su fidda ni daga makka saboda me sai ya ce babu wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi tayin gaba da shi an dora masa karan tsana da gaba ba za su kyale ka ba to kaga wannan magana da shi waraka ya faɗa ai babu wani abu da yake nuna wai ya koyi annabi ya koyi wani abu a wajensu kawai shine ma ya karu ko abinda da yake gani a rubuce yana gani a rubuce yanzu gashi ya ganshi tabbas ra'ayil ayin ya tabbatar gashi ya gani ido da ido shikenan kuma banda wannan ruwayar ina aka sake cewa sun kuma haduwa da Waraqat ibn Nawfal ai kaga a cikin ma ruwaya sai aka ce famana shiba an tuwafiya shi Waraqa yace da zan kai lokacin da mutanen nan naka za su yi yunkurin su bar su kora su kore ka daga makka la ansurannaka nasran ma'azan da na taimaka ma taimako mai karfin gaske to karshe aka ce famana shiba an tofiya ba a dade da yin wannan abun ba Allah ya karbi ransa shi Waraqa to in an ce shi ya koya masa to a yaushe abinda aka shekara 23 ana yi shi kuma daga fara ma wahayin ya mutu ko ku a iya wannan haduwar duk gaba ɗaya qur'anin ya koya wana qulu li haula'i allazina yaz'umuna anna muhammadan kana yu'allimuhu bashar kuma wata amsar ita ce za mu ce da masu cewa wai wani mutum ne yake koyar da annabi alqur'ani sai mu ce da su masuma hazal muallim to ya suna wannan malamin ku gaya mana wani malami ne yaya sunansa wa inda izin naral jawabal mutahafiti al mutada'i to a lokacin ne za mu ga amsa al mutahafit wato mara wani dalili ta rashin kan gado al mutada'i wacce take rusa kanta domin za a samu sabani a tsakaninsu fi haddadin rumi wasu su ce wai wani makeri ne dan kabilar romawa wanda zama ya kai shi maka ya zauna kuma yana yi musu kere-kere su larabawa yunsibuna ilaihi zalika suna danganta wannan zuwa gare shi suna cewa wai shi ne ya koya wa annabi alqur'ani to dan malam ya ce fa kaifa yustasagu akalan ya zai yi wa halatta a hankalce an takuna al'ulumul qur'aniyya a ce duk ilman nan na alqur'ani su kasance sadiratun sun zo ne min rajulin daga wani mutum lam ta'rifu makata aliman mutafarrigan lidirasatil kutubi wanda gaba ɗaya makka ba a san shi da zaman dirsha wajen koyo da koya da littattafai ba shi wannan balarabe ai barome ɗan ƙabilar romawa ba a san shi da karatu ba ba a san shi da karantarwa ba ba a san shi da wata harka ta ilimi ba me aka san shi da shi me larabawan suka san shi da shi bal arafatu haddadan a matsayin makeri su suka san shi basu san shi a matsayin malami ba kawai makeri ne man hamikan fi midraqatihi wasindanihi wanda ya kifu ba abin da yake gaban sa wanda ya shagalar da shi in banda gudumar sa wasu yin danihi da uwar makerarsa. To su wanda yake makeri me ya hada shi da me ya za a ce wai shine ya koyar da alqur'ani wanda ba shi da tun safin ya fito in banda kwale-kwalen sa ba abin da yake sannan kuma amiyal fa'ad zuciyarsa ba bai bayi ce ma'ana yana rayuwa ne irin ta wato gama garin mutane tunaninsa irin na gama garin mutane a ajamiyyar lisan harshensa kuma bagware ba larabci ba shi ba balarabe ba la ta'adu qira'atuhu an takuna ratana kaddara ma zai iya yin karatu da larabci karatunsa ne ba zai ketare irin gwaranci da yarika wanda ba laraba ba bin nisbati ila al-arabu aka danganta da laraba an ce ratana shine yare da ba larabci ba to ga babbar amsa ma daga alqur'ani Allah ta'ala ya ce wala kadina alamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar lisanul ladhi yalhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin haqiqa muna sane da cewa annahum yaquluna su suna cewa innama yu'allimuhu bashar wai kawai wani mutum ne yake koya masa qur'ani Allah ce muna sane da wannan maganganun da suke faɗa wai wani ne yake koya masa to amsar da zaka ba su ita ce lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajami harshen da suke karkatawa zuwa gare shi suke cewa wai shine ya koya masa to yaran wannan mutumin baranci ne shi ba balarabe bane bai kuma iya larabci ba wa hadha shi ko wannan alqur'ani lisanun arabiyyun harshe ne na larabci mubin mai mabayyani ko bayyananni yaya za a yi bagware wanda bai iya ba larabcin ba bai wuce dan larabci na communication ya iya ba a ce shi zai koyar da wannan qur'ani wanda ya gagari dukkanin wasu fasihai da duk wasu haziƙai da wasu zakakuran mawaƙa da masana huɗu ba da sauransu ai ba zai yiwu kamar fa misali ne za a ce wani wanda yake professor emeritus a harshen Hausa ka san farfesan hawa-hawa ne akwai farfesa zikau akwai farfesa emeritus shehun shehunai kenan shehun shiyuhi kamar da kada dan gabo yana nan ne fa ya mutu to yana nan ko to kamar shi wanda gaba ɗaya rayuwarsa tun daga primary akan Hausa ya karar da ita koyon harshen Hausa to aje can cikin ƙauyen Ogomasho ko ƙauyen Ogun irin Yarba nan masu taye-tayen nan wanda bai taɓa zuwa ba Arewa watakila ko birnin Ibadan ma a can ƙasarsu bai taɓa zuwa ya ga wani Bahaushe ba sai a zo a sami kamar shi wannan emeritus ɗin sai a ce wai wannan ba Yaraba shi ne ya koya masa Hausa zai yiwu ai kaga wannan abu ne da ko ɗan ƙaramin yaro ya ji sai dai ya yi dariya kawai dariyar nan ita ce amsa ta abu ne shirme ne magana ce da ba kan gado a cikinta to shi ne misalin wannan kawai ba mutum ne wanda ba larabe ba kawai ya zo mai ya kawo shi dai har ya zama kamar ɗan gari ya zauna yana musu yan ƙere-ƙere shi kenan kuma an ce so ɗaya ko so biyu ya taɓa zama a wajensa shi annabi ya ɗan zauna kamar yadda masu sana'a a yi mutu yakan je ya ɗan zauna yana gani suna abin suna hira to wai da wannan suka ƙyalla suka ga ga wata ruwaya an ce ya taɓa zuwa sun zauna sai suka ce a to wannan yana nuna yana zama a wajensa sosai da sosai kenan. Saboda haka shi ne ma wai ya koya masa Qur'ani. Shi ne a wata ayar Allah ya ce ajamiyun wa arabi bagware kuma balarabe. Shi bagware ne kuma amma ya zama balarabe wanda ya kai kololuwar fasaha, ya zama fasihi haziki kuma amma yana nan a bagwarensa. Kama wani a ce bai rabe kuma ƙwararren masanin Hausa, har a ce shi ya koyar da Farfesa Emeritus. Ka gai wato wata tambaya ce da ba ma amsa take bukata ba, don kowa ya san amsar abu ne da ba zai yi ba. Walaƙad kana al'arabu ahrasun nasi ala daf'i hadhal Qur'an, yace kuma larabawa sun kasance sun fi kowa kwaɗayin tunkuɗe wannan alƙur'anin. Su ga sun kau da shi sun ƙaryata shi don me ma'anan fi husumati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, saboda zurfafawa a cikin jayayya da suke da annabi. Walakin nahum ajazu, amma sun kasa ture alƙur'ani. Wajadu subula amamahum mughlaqa, su suka tarar da duk kofofin da ke gabansu an rufe su raf. Duk ta inda za su biyo su soke alqur'ani an rufe kofa. Wa ba'at kullu muhawalatihim bil fashli, duk kokarin da suka yi na sukan qur'ani suka yi na suka zama na bil fashli, suka fadi babu riba babu nasara. To fama lil mulhidina liyawma, me ya damu, me yasa su mulhidai marasa addini na yau? Wa kad madha arba'ata ashara qarnan ala zalik, alhali qarni 14 ya wuce daga lokacin da su waɗancan fasihan larabawan suka yi ta wani wutsul-wutsul da wani kama-kamansu don su ga sun kawo cikas ko sun kau da alƙur'ani sun kasa, sai kuma su yanzu a ƙarshen zamani za su bayyana ya baha suna suna ta wani tone-tone fi ƙumamati tarihi, cikin juji da bola na tarihi. Multamisina sabilan min tilka subulil fashilati nafsaha, suna neman wata hanya daga cikin irin wa'ancan hanyoyin da ba su ci nasara ba. Su wani irin hauka ne, wace irin wahal da kai suke yi? Wa'ancan da su suka zama fasihai su ne inda za a iya yin irin Qur'anin su ne za su, kuma duk sun bi hanyoyin da za su bi sun kasa. Bayan shekara 1400 sai ga wasu su kuma sun je wannan maganar da an riga an gama ta ta wuce, suka shiga bola suna tsince-tsincen tarkace na tarihi, suna ɗebo irin wannan maganganu na rashin azanci na su Abu Jahil da irin jama'arsa, wai kuma yanzu suke ƙaddamar da shi a matsayin wani sabon ilimi ko wani sabon bincike. Wani hauka ne ya same su? Wa bihaza, to da wannan amsar dai ya tabayyano, zai bayyana gare ka annal qur'an al-karim la jalahu mazarin insani, cewa shi alqur'ani ba shi da wani tushe daga wani dan adam. La fi nafsi sahibihi, ba a cikin wanda ya zo da shi din ba. Wala inda ahadi min al-bashar, ko ga wani mutum. Fa huwa tanzilul hakimil hamid, shi abin saukarwa ne na Allah wanda yake alhakimu mai hikima mai gwaninta, alkhabir alhamid wanda yake abin yabo. To wannan shi ba bata kare ba, amma dai za mu dakata, ko amsar kai bata kare ba amma za mu dakata a nan, sai karatu na gaba insha Allah.